then we stop at mechanical energy. So who can tell me the type of mechanical energy before we proceed?
The kinetic energy.
Abdul Hadi Abubakar shine jagoran makarantar ƴan gudun hijira ta Difa.
Wannan makarantar ana kiranta abin nan UNHCR Nigerian Refugees Educational Center. Ta fara ne tun shekaran 2014. Ta hanyar wata mata da ake ce mata Madam Asaba, wadda ake zo da ita daga Kenya ta hanyar abin nan UNHCR, wanda su ne suka fara implementing na makarantar. Daga nan kuma sai suka bada contract, kamar suka zama hada hannun gwiwa da Kofi suka ci gaba da gudanar da ayyukan makarantar, amma suna hanyanta ko kuma masu daukar nauyinta su ne UNHCR. Abubuwan da sun hada da ƴan kayan karatu da wurin da ake zauna na makaranta, wanda muhalli ne wanda yake mai kyau.
Darussan da ake ba yaran ba shi da bambanci da nada, sai dai a cewar Abdul Hadi suna da karancin malamai.
Darussa duka ɗaya ne ake ba su, sai dai akwai karancin malamai, wanda ya hada da kin ga akwai buƙatar malaman su dan kasance masu dan yawa saboda darussan da ake dokan su. Yanzu anan kaman ana dai dan agaza mai mutane ne sakamakon kar su zauna zaman banza, wanda abinda ya koro mu daga can shine ake so a gyara shi. Kenan idan ya zama na kuma an bar mutane a watsi anan babu tallafi na koyar da su kuma su san yanayin amfanin karatun, kenan za a koma da yar gidan jiyan ne. To a cikin su dai kawai ai malaman suna dan maleji ne, saboda muna da malamai guda 7 ne a cikin makarantar.
Ko yaya dangantakar su take da hukumar ilimi ta jihar Difa?
Hukumar ilimi gaskiya suna ba mu iya kokarin su, sai dai har yanzu akwai karancin tallafi ko goyen baya da zance. Suna kokari dan wakilan su suna zuwa suna dan duba mu, suna ganin yanda muke yi ma yaran karatu, kurakuran da muke da su suna rage mana. To amma kuma har yanzu muna ganin wani rashin tallafawa kuma daga gare su, domin zamu ga ana hada formation workshop kenan, mu kuma ba a gayyatar mu.
Sai dai Abdul Hadi Abubakar yayi korafi game da hukumomin su na Najeriya.
Korafin da muke da shi musamman dangane da abin da ya shafi gwamnatoci, tun daga local government, state government har federal government, babu wani abu wanda na Najeriya, babu wani abu da ya taba shigowa a cikin wannan harkan karatun tun daga 2014 har yau ana 2017. To kuma yanzu babban kiran da muke a gare su shine, wallahi ya kamata su kula da mutanen su da suke cikin waɗannan garuruwan. Koda ba a bada tallafin abinci ba, wannan yanzu waɗanda sun mamanta da tallafin abinci ne suna kokarin nema da kawunan su. Yanzu gashi abinda zai amfani kasar su ne da kuma sauran mutane, tunda duk wanda ya ilimi kenan kasar su ne yake amfana da kuma kansu da sauran jama'a.
Suma ɗaliban sun nuna jin daɗin su kamar haka.
Habiba Abdulkarim, gaskiya ina jin daɗi sosai saboda ana kula da mu, ana ba mu karatu mai kyau.
Hashimu Muhammad, mun ji daɗi da aka kawo mu da muka fara wannan makaranta, saboda lokacin da muka zo kwata-kwata ma akwai wanda suka je wani waje amma ba su samu irin wannan tallafin da aka mana.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar.